Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau wato yau Laraba 9 ga watan Agusta. A Najeriya za a je da kwararru da masana ke ci gaba da bayyana mahangarsu da suke ganin ka iya zama dalilan daukar wato daukar lokaci na dakatar da amincewa da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai a matsayin minista. Wannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni. To amma duk kafin nan ga Sarfilu Hashim da labarin duniya.
Assalamu alaikum da fatan mun sake samu lafiya ga labaran duniya. Wani tsohon madugun yan tawaye kuma dan siyasa a Niger ya kaddamar da wani yunkuri na adawa da gwamnatin mulkin soja da ta karbe mulki makonni biyu da suka wuce. Alama ta farko ta nuna muturjiya ga mulkin soja a kasar da ke yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa ta fitar jiya Laraba, Risa Bola ya ce kungiyarsa ta CRR wato mai fafutukar kare jamhuriya za ta yi niyyar mayar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum wanda ke tsara a gidansa tun lokacin da jami'an tsaron fada shugaban kasar suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan Yuli. Bola dai tsohon ministan yawon bude ido ne kuma jigo a rikicin kabilanci biyu na Azbanawa a Nijar, ɗaya a shekarar 1990 ɗaya a 2007 zuwa 2009. A halin da ake ciki, jam'iyyar Bazoum ta faɗi jiya Laraba yau Laraba cewa shugaban kasar da iyalansa na fama da karancin abinci kuma sun shafi mako guda suna rayuwa babu wutar lantarki da ruwan sha. Wani mai bada shawara ya shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ningin shinkafa da kayan gwangwani ne kadai suka rage musu na abinci. A yau Laraba, mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu fiye da 50 suka jakkata sakamakon fashewar wani abu a wata masana'antar sarrafa gilashin ido da kayan latironi a garin Sag Posad mai nisan kilomita 50 daga arewa maso gabashin Moscow, a cewar hukumomin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar Rasha ta ce fashewar ta afku ne a wani ɗakin ajiyar kaya da ke ɗauke da na'urorin fasaha na Frotechnic kamar yadda kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito. Andrei Vroev, gwamnan yankin Moscow, ya ce wani kamfani mai zaman kansa ya hayar ginin kuma an bude wani bincike kan yiwuwar keta matakan tsaro. Ya ce an lalata gidaje 38 a yankin da kewaye tare da makarantu guda biyu da rukunin wasanni da kuma wani shago. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarbarewa a Sudan da ƙasashe da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF. Kafin rikicin ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 cikin Sudan da kuma wasu 800,000 a matsayin 'yan gudun hijira a Chad da Sudan da kuma Sudan ta Kudu da Masar da ma Habasha. Tun bayan da manyan hafsoshin sojan kasar suka shiga yaƙi, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan adadi sama da mutane miliyan 4 sun zama sabbin 'yan gudun hijira. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Norway sun ce wani dam ya fashe bayan ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka kwashe kwanaki ana yi, wanda ya janyo zaftarewar ƙasa da ambaliya a yankunan kudancin ƙasar masu tsaunuka. An riga an kwashe al'ummomin da ke yankunan. Glama shine kogin Norway mafi tsayi kuma mafi girma. An gina dam din ne a tashar wutar lantarki ta Briskaprås wacce ke ƙarƙashin ruwa kuma ta daina aiki. Tun da farko dai hukumomi sun yi tunanin tarwatsa wani bangare na madatsar ruwan domin hana al'ummomi yin ambaliya, sai dai mai magana da yawun 'yan sanda ya ce an yi watsi da wannan tunanin ne tun daga baya da ruwa ya shiga cikin dam ɗin. Daga ƙarshe, gobarar daji da iska mai ƙarfi na ci gaba da zagayawa a wasu sassan jihar Hawaii ta nan Amurka, inda ta ƙone gine-gine a wani gari mai cike da tarihi a tsibirin Maui, lamarin da ya tilasta kwashe wasu kuwa sun tsere zuwa bakin teku inda jami'an gaɓar teku suke ceto su. Gundumar Maui ta kafe a saƙon Twitter cewa kada ku je garin Lahaina. Yan sa'o'i kafin a rufe dukkan hanyoyin shiga da ficin babban al'umar mu ta yamma. Ga kowa da kowa sai dai in jami'an gaggawa. Mai magana da yawan gundumar Mahina Martin ya faɗi yau Laraba cewa gobarar ta yaɗu a Lahaina ciki har da kan titin front sananne wurin yawon buɗe ido. Ya ce zirga-zirga ababen hawa sun yawa sosai yayin da mutane ke kokarin ficewa kuma jami'ai na son mutanen da ba sa cikin wuraren da ke da hatsari su zauna a matsugunansu.
Sarfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu da ya fito daga Najeriya inda ƙwararru da masana ke bayyana hasashensu da suke ganin watakila ka iya zama dalilin dakatar da amincewa da sunan tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai a matsayin minista. Ga Isa Lawal Ikira da ƙarin bayani daga Kaduna a Najeriya.
Jingine sunayen mutane uku cikin 48 na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kaiwa majalisar dattijai don tantance su a matsayin ministoci a Najeriya da yi. Ya baiwa wasu 'yan Najeriya mamaki musamman ma da ya ganin ciki hada tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed El-Rufai da ake ganin ya samu sassauci lokacin da masar take tantance shi. Sanata Shehu Sani tsohon dan masar jan tarayyar Najeriya ne daga jihar Kaduna kuma ya ce akwai abubuwa da ka iya jawo sanadin jingine tabbatar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed El-Rufai a matsayin minista.
Na farko a lokacin yana ministan Abuja a ƙarƙashin gwamnatin Obasanjo sai da yazo ya dinga haddasa rikici tsakanin sa da sauran ministoci, sai da shi Nasiru yazo ya hada rikici tsakanin shugaban ƙasa da majalisar tarayya. Na biyu, akwai tuhumar sa da aka yi kan gidajen gwamnatin tarayya da aka sayar naira biliyan 32 wanda a wannan lokaci an karsa inda wannan kuɗi suka tafi. To wannan magana har an kai ta kotu. To kaga a wannan shi kanshi yana iya sa a hana ka minista. Sannan a lokacin da ya gwamna a cikin jihar Kaduna, ko kuna kallon dai inda aka dinga kashe-kashe da sace-sace mutane. Sannan akwai wasu kurici da ya dinga yi wanda wayannan abubuwan nan dole ne su tama mutane hankali a ƙasa irin Najeriya. Saboda haka a maganar a dawo da shi kwana da ya danganta ga abin da su jami'an tsaro suka faɗi a kansu.
Masana shari'a irin su barista Elzubar Abakar dai na ganin duk da irin abubuwan da ake tunanin jami'an tsaro sun rike a matsayin hujjar jingine amincewa da sunan tsohon gwamnan jihar Kaduna a matsayin minista. Amma dai akwai yiwuwar kuma daga baya tsallake.
Akwai abubuwa da yawa da suka sa dole jami'an tsaro su mai da hankali wajen irin hulɗar da za su yi da shi. Musamman in ka dubi abubuwan da suka jibinci addini da irin furucin da ya yi da abubuwan da suka jibinci zamantakewa na Najeriya tsakanin kudu da arewa da kuma irin shugabancin da yake nufin ya assasa a wasu lafuza da ya can baya.
Barista, me kuke ganin zai iya zama makomashi tunda yanzu dai an amince da sauran ministoci kuma su suna sagale su uku?
Ba wai an ce ba za a mai da su ministoci ba ne. In ka ga ba a mai da su ministoci ba, to zai kasance abin da yake rubuce a kansu su ne za su zama dalilan da za a bada shawara ga majalisa cewa kada ta tantance su ta tabbatar da su a matsayin ministoci.
Sai dai kuma malamin jami'a Farfesa Salo Adamu Dadali na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce shi bai ga wani abu cikin furucin tsohon gwamna El-Rufai da zai sa a ki amince da shi a matsayin minista ba.
To mu dai mun san Nasiru El-Rufai ma'aikaci ne kuma mun san mutum tare yake bai cika goma ba.
Ana zargin wai ko kaman maganar da akan tsaro ko muzulum da shauransu.
To muzulum ticket ai ba laifi bane. Shi yana maganar Najeriya dama can ba a maganar muzulum ko Christian. Ana ɗauki mutum ne bisa cancanta. Sabida da haka daga baya ne da lalacewa ya samu Najeriya sai a rika cewa in ka sa kirista ka sa musulmi.
Wani irin makoma ne kuke gani ta shi tsohon gwamnan Kaduna?
To tsohon gwamnan Kaduna dai yawanci wanda suke mushi bukul 'yan Kaduna ne. In Allah ya bashi sai ya yi minista.
Dama dai wasu sun dinga yaɗa faifan bidiyon tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed El-Rufai da ya dinga cewa kujerar minista dai ya bawa yara tun da ya taɓa yi a baya. Kuma ma ba wannan ne karan farko da tsohon gwamnan jihar Kaduna ke samun matsala da majalisa ba. domin ya taba zargin ƴan majalisar da yunkurin karban toshiyar baki a lokacin da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya bashi makamin ministan babban birnin tarayya Abuja. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tama dalla an gaida Isa Lawal masu saruka da Amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A kwanakin da sun ka gabata ne shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika sunayen sababbin ministocinsa ga Majalisar Dattawan Najeriya don ta tantance su. Sunayen ministoci 48 ne aka mika wa Majalisar Dattawan ta Najeriya domin tantancewa. A cikin su an tantance guda 45, saura guda 3 ba a tantance su ba saboda wasu dalilai. To ko me masana siyasa a Najeriya za su ce a game da sunayen waɗannan ministoci? Farfesa Yahaya Tanku Baba na Jami'ar Sakkwato masani siyasa ne a Najeriya ya yi bayani a game da ministocin da Majalisar Dattawan Najeriya ta tantance domin a ba su mukamin minista.
Na farko abin da mutanen Najeriya suka gani shine kamar sai an sake mai da ruwa rijiya, za mu ce tsohon ƴan siyasar nan mafi akasari wanda suka yi gwamnoni bayan nan da suka kare wajen mulki, mafi akasari su sune su suka samu zaɓi shi shugaban Bolatin Bayinda a matsayin ministoci. Akwai kuma zamu iya cewa mutanensa na kusa da shi a ƴan siyasar sa wanda sun dade suna siyasa tare da su, da shi su ma so samu zaɓin shugaban ƙasa a minista. Bayancin wannan zaɓe fam mun ga abin da ya faru a majalisar dattijai wajen tantance wa'innan ministoci, inda baya-bayan nan suka fitar da wata sanarwa cewa akwai ministoci guda 3 daga jihar Kaduna da jihar Taraba kuma jihar Delta wa'inda har yanzu majalisar dattijai ta ce ba su samu amincewar hukumar tsaro ta kasa ba DSS kenan na su tantance su domin su mika su ga shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu domin ba su ma'aikatan da su yi.
Farfesa a siyasance kuna iya cewa Tinubu ya zaɓi waɗanda suka dace da sabuwar gwamnatin sa?
Kama iya cewa a fuskar siyasa mutane na ganin cewa ya zaɓi waɗanda suka dace domin mafi akasarin mutanen da ya zaɓa mutane ne wanda suka yi gwagwarmaya wajen ganin zaɓensa matsayin dan takara jam'iyyar APC da kuma zaɓensa na zama shugaban kasa a zaɓen da aka yi na gama gari. Aka dubi kuma wata fuska ta abin da ya shafi kwarewa, abin da ya shafi dattako, abin da ya shafi rashin cin hanci da rashawa ko abin da ya kama da haka. Mutane na ganin cewa wannan zaɓen da aka yi yana da nakasu kwarai. Saboda akwai da dama daga cikin wanda aka naɗa ministoci wanda a yanzu da ake maganar nan akwai binciken da suke fuskanta a hukumomin EFCC, ICPC da ma Code of Conduct. Ko mutumin da ake zargi da rashawa ko da ɓanna ko da ba bakire ko da handama da dukiyar jama'a kuma ka ba shi kamin irin na minista, to ka san da cewa dai ka san abin da aka yi kuma za mu iya cewa mutanen Najeriya sun san inda aka dosa. Saboda haka ba wasu zaɓin huskoki ba ne ƙwararru ko mutane masu dattako ko mutanen da aka sani da ƙwazo da kuma kula da amanar mutane aka zaɓa ka yi minista. Mutanen nan ne da aka saba gani a fagen siyasa, tsofaffin gwamnoni, mutanen da suka yi ministoci, mutanen da suka yi riƙe mukamai daban-daban ko tare da Bola Ahmed Tinubu ko kuma ƙashin kansu, wanda akwai zarge
To farfesa, waɗannan sababbin ministoci da Tinubu ya zaɓo, saboda sanin irin ainihin ayyukan da suka yi a can baya, ba zai shafi Najeriya ba a ƙasashen duniya?
Zai shafi Najeriya kwarai, saboda na ɗaya akwai mutuncin ƙasar Najeriya wanda za mu iya cewa ya daɗe yana da lafi sosai, kuma mutane suna kallon Najeriya matsayin wata cibiya ta cin hanci da rashawa ta ɓannar dukiya da rashin iya aiki da dai sauransu. To duniya za ta kalli Najeriya da wannan fuska, ganin cewa Najeriya ba su da wasu mutane ƙwararru ko masu amana ko masu dattako wanda za a yi daɗawa mukamai. Saboda haka abin da ake yi a da shi ne za a ci gaba da yi a yanzu. Abin da aka saba yi na cin hanci da rashawa na ɓannar dukiya na ba bakire na haddama ba da muƙa ami ba inda yake cancanta rashin sani makama aiki shine zai ci gaba.
Su ma ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayoyin su a game da sababbin ministocin.
Sunana Ismail Alhaji Bilyamin Gwamnati. Abin da zan yi fadi akan ministoci da shugaban kasa Alhaji Ahmed Bola Tinubu ya nada a wannan lokaci shine a gaskiya kamar yadda na gani a wata jarida dake magana akan cewa mafi yawancin ministocin da aka nada suna da kashi a gindin su bisa zargin su da badakala na kudade da aka yi a gwamnatin baya wadda ta shude na cin hanci da rashawa waɗanda aka samu da basu da wannan badakala ba su ci mutane tara ba. Abin ya bani mamaki mutuka kasancewar shi da yazo muna ganin kaman yazo da gyara, muna ganin kaman za a samu canje-canje na gwamnati, muna ganin kaman zai yaki da cin hanci da rashawa, kuma sai gashi ya ɗebo tsofaffin waɗanda suke da cin hanci da rashawa ya kawo su yana so kuma ya tafi da su a cikin wannan gwamnati.
To a wannan lokaci waɗanne irin mutane ne ya kamata ya sa a cikin wannan gwamnati sasa?
Kamar yadda yake dan gwagwarmaya kuma tsohon gwamna na jihar Lagos kuma wanda yake da ilimi sosai, ya dace a ce yayi tankada da rairaye ya duba ya ga cewa su wane ne ya cancanta a ce an ɗebo su an sa su a cikin wannan al'amari, kuma ya san mutane da dama a wannan ƙasa. Bai dace a ce ai ta mulki da wasu mutane waɗanda su akai da su jiya, akai da su yau, kuma a zo a ce goma da su za a yi. To gaskiya muna ganin wannan gwamnatin ba da zo da gyara ba.
Sunana Gagama Ahmed. Akwai waɗanda ya kawo waɗanda ke ƴan Najeriya su yi na'an da su, amma akwai waɗanda aka kawo muhawarori daga ciki akan su. To kar ai kuskure ai aikata abun da aikata baya, don irin bayan nan lokacin da an kawo irin su Ibrahim Magu, lokacin da aka kawo su DAN suka rubuta karda suka faɗa wa MS ta kasu kuskura su yi afurut din Magu ko illoli gare shi. Don haka Buhari ya tura shi haso uku aka kiyarda ya sashi shekara 5 da wata 6 da shi. Buhari bai ga cigaba ba baya ɗaya an hako ma. To tulungudun mutumin da aka kyamata in dai don Najeriya ya kai, to shi tabbatar da cewar ya gaugauta janye shi, ba shi ɗai ne ɗan Najeriya ba. Duk wanda an ka samu illa gare shi an ka cina da illa, to ya tabbatar da hakikanin gaskiya ya janye mu na shi, don mu aiki muka sun mu gani a ƙasa.
Alhaji Biodun Ajibade. To abun ne na gane Adilabu ne ya ba shi minista mutum na kore ne, na san aikin shi lokacin na yi sirkin waje kudin Najeriya, na san kokarin shi
lokacin shi na aiki babban banki Central
Bank. Eh lokacin na yi aiki Federal Bank na san kokarin shi, shugaba wani ya ba shi minista Adilabu ya yi daidai. Allah jara Najeriya.
Wasu na cewa sauran ministoci wasu ba su yin aikin kwarai, me zaka ce?
To ban sani ba, shugaba na san Adilabu ya yi aiki na kwarai.
Na kare Ali Bukar, gaskiya ministoci sun yi wallahi abin yayi kyau wallahi, amma ku dani ya bata murai. Abin da ya bata murai kaga wannan Ganduje abin da gaskiya bai dace ba.
Kaman me Ganduje yayi?
Bata wannan matan da yayi kawo sunanta a minista kuma an bata aka mayar shi. Ai bai haka ba.
To amma baka sani ba ko shine ya bata ko ba shi ba.
A to wanda ya bata? Tunda ai ga alamu ya nuna, to ba radio ma ya bada. Ai kowa ya gane cewa shi ya bata wannan abu.
Me zaka ce game da sauran ministocin?
Gaskiya abin yayi kyau wallahi. Allah ya taya su. Allah ya mura musu addu'a.
Amma wasu ƴan Najeriya na cewa akwai waɗanda suka yi aiki da ana zargin su da laifin hanci da rashawa. Kai baka ga wannan ba?
Shin waye bai da laifi a duniya yamma? Ko yana laifi ai? Tunda an canja gwamnati, sama in ya canja dole kasa ya canja. Amma san sama ba canju ba kasa zai canju ne. Yanzu kaga Tinubu yanda ya sa al'amarin gaban nan, insha Allah rabbana zamu ji dadi. Saboda haka abin zai canju insha Allah. Ai hakuri.
To idan har ministocin an rantsar da su, kana wata kotu ta same su da laifi, sai yaya kenan? Barista Aminu Shitu, wani lawyer mai zaman kansa a Kano Nigeria, yayi ƙarin haske a game da wannan. Idan ba a manta ba, a cikin sunayen ministocin da yi akwai tsofaffin ƴan majalisa, ma'aikatan gwamnati na sashe daban-daban. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla masu sauraro, yanzu kuma lokacin na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kuma sai a san tikotoko ta bada sanarwar sayan dan wasan baya Yahaya Dawuni daga ligan rukuni na daya wato Division 1 liga cikin club da ake cewa Sibirbi. A ranar talata ne kotoko ta bayyana kamun su na farko yayin da aka fara cinikin ɗan wasa gabanin isowar kaka mai zuwa. Irin nasara da ɗan wasan ya samu daga club din nasa a Division 1 liga ya ba kotoko kwarin gwiwar neman ya taka mata leda kuma ta yi nasarar samunsa ya kulla yarjejeniya da ita. A ranar 14 ga watan Oktoban shekara ta 2023 Black Stars in Ghana za ta yi wani wasan sada zumunci da Mexico a Bank of American Stadium. A ranar 8 ga watan Agusta aka tabbatar da inda za a yi wasan tsakanin Black Stars da Sokoto take cin kofin na Africa da ƴan Amurka ta Arewa. A shirye-shiryensu na shiga gasar neman gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana da ta Mexico da kuma Soccer United Marketing ke ba da sanarwar cewa an zaɓi Shalos Bank of American Stadium a matsayin mai karɓan bakuncin wasan na sada zumunci tsakanin Mexico da Ghana. Ita dai Black Stars za ta fuskanci Central African Republic a wasan ƙarshe na neman shiga gasar cin kofin Afirka cikin watan Satumba gabanin wasannin sada zumunci na guda biyu. Inter Miami FC ta ba da sanarwar yin hannun riga da Nick Masman dan wasan da kwanan baya ya bayyana cewar club ba ta shirya da isowar Lionel Messi ba. Ligin kasar ta amince ko wani club ya sayi tare da yankwandin la da dan wasa daya akaka kuma Beckham. Madayan masu mallakan club ya yi amfani da wannan hukuncin ya goge kwandilar su da Masman. A ranar Litini campaign din Nigeria gasan mata na cin kofin duniya na shekara ta 2023 ya kawo karshe bayan zakaran Turai Ingila ka yi nasara akan ta a bugun penalty wato bugun daga kai sai gola. Nigeria dai ta bi sawun Afirka ta Kudu ne a matsayin kasar Afirka na biyu da an ka kwabe a zagaye na 16. Netherlands ce ta doki bayanan Afirka ta Kudu da cibiyu da nema a ranar Lahadi. Sai kasar Morocco da duk Afirka ta ɗebiya wadda kasar Malin ta wacce ta faɗi warwas bayan ta sha kashi da ci 4 da nema a hannun kasar Faransa. Abin da ya kawo ƙarshen Afirka a gasar cin kofin duniya na mata. Yanzu ya tabbata kasar Ingila za ta kara da Colombia a quarter finals gasar cin kofin matan na duniya na shekara ta 2023. Sai dai tuni aka yi waje da zakaran gasar ta mata Amurka. Saura kasashe da sun ka kai wasan kusa da na ƙarshe ne Japan, Spania, Netherlands, Australia, Faransa da Sweden. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 26 ga watan Yuli ne wasu jami'an tsaron fada shugaban kasar Niger suka tsare zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum, wanda daga bisani maraicin ranar suka sanar da kwace mulki. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta yi tattaki zuwa Niger domin nuna matukar damuwa Amurka game da abin da ke faruwa a Niger da kuma jajircewa wajen tallafawa demokaradiyya da tsarin mulki. Amurka na ci gaba da yin kira ga gaggauta sakin shugaba Bazoum da iyalansa da kuma duk waɗanda aka tsare da su a wani bangare na yunkurin kwace mulki daga kundin tsarin mulkin kasar. Niger ita ce ƙasa mafi girman fadin ƙasa a yammacin Afirka kuma tana cikin yankin da aka fi sani da Sahel, wanda ya taso daga tekun Atlantika zuwa Bahar Maliya. Niger ta kasance amintacciyar abokiyar yaƙi da ta'addanci akan ƙungiyoyi daban-daban masu alaƙa da ƙungiyar ISIS ko kuma Al-Qaida. Don haka, Niger ta karɓi sansanonin sojojin Faransa da na Amurka don taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci. Mataimakiyar sakatare Madam Victoria ta gana da ƙungiyoyin farar hula na jamhuriyar Niger da ma na daban da 'yan ƙungiyar da ke tabbatar da madafin iko a Niger domin bayyana abin da ke faruwa idan Niger ɗin bata mutunta tsarin mulkin ƙasarta ba. Hakan ya haɗa da asarar ɗaruruwan miliyoyin daloli na tallafin tattalin arziki da tsaro ga al'umman Niger. Ana bukatar Amurka a ƙarƙashin doka da ta yanke taimakon kasashen waje da na soja ga gwamnatin Niger idan aka yi juyin mulki a hukumanci. Wannan taimako zai shafi taimakon raya ƙasa ga gwamnati da tallafin tsaro ga gwamnatin. Wanda yake adadi ne mai yawa, in ji mai magana da yawun ma'aikatar kokin wajen Amurka Matthew Miller. A halin yanzu, Amurka ta yanke shawarar dakatar da wasu taimako ga gwamnatin jamhuriyar Niger, yayin da lamarin ya tutura, a cewar Miller cikin wata sanarwa. Mataimakiyar sakataren Victoria ta jaddada cewa, Amurka za ta ci gaba da yin cuɗanya da ƙawayenta, ciki har da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS. Sakataren Blinken ya tabbatar da cewa ƙasar Amurka na ci gaba da bada goyon baya ga al'ummar Niger don taimaka musu su kiyaye demokaradiyyar da suka samu, ya kuma nanata kiran da ya yi na a gaggauta maido da mulkin demokaradiyya a Niger. Wannan shine ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To a taƙaice, wani tsohon madugun 'yan tawaye kuma ɗan siyasa a Nijeriya ya ƙaddamar da wani yunkuri na adawa da gwamnatin mulkin soja da ta karɓe mulki makonni biyu da suka wuce, alama ta farko ta nuna turjiya ga mulkin soja a ƙasar da ke yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa ta fitar jiya Laraba, Risa Bola ya ce ƙungiyarsa za ta yi niyyar mayar da hanɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum, wanda ke tsare a gidansa tun lokacin da jami'an tsaron fada shugaban ƙasar suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan Yuli. A yau Laraba, mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu fiye da 50 suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wata masana'antar sarrafa gilashin iri da kayan latrone a garin St. Fosad mai nisan kilomita 50 daga arewa maso gabashin Moscow, babban birnin ƙasar Rasha, a cewar hukumomin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce fashewar ta auku ne a wani ɗakin ajiyar kaya da ke ɗauke da na'urorin fasaha na Frotechnic, kamar yadda kamfanin zallancin labarai na TASS ya rawaito. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa-kai na RSF. Kafin rikicin ya ɓarke ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 cikin Sudan da kuma wasu 800,000 a matsayin 'yan gudun hijira a ƙasashen Chadi da Sudan ta Kudu da kuma Masar da Habasha. Hukumomi a Norway sun ce wani dam ya fashe bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka kwashe kwanaki ana yi, wanda ya janyo zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a yankunan kudancin ƙasar masu tsaunuka. An riga an kwashe al'ummomin da ke yankunan. Glama shi ne kogin Norway mafi tsayi ko mafi girma. An gina dam ɗin ne a tashar wutar lantarki ta Brexpros, wacce ke ƙarƙashin ruwa kuma ta daina aiki. Gobarar daji da iska mai ƙarfi na ci gaba da zagayawa a wasu sassan jihar Hawaii ta nan Amurka, inda ta ƙone gidaje a wani gari mai cike da tarihi a tsibirin Maui. Lamarin da ya tilasta kashe wasu kuma suka tsere zuwa bakin teku, inda jami'an tsaron gaɓar tekun suka ceto su. Gunduman Maui ta kafe saƙon Twitter cewa kada ku je garin Lahaina, ‘yan sa'o'i kafin a rufe dukkan hanyoyin shiga da fice na babbar al'umar Maui ta yamma, sai dai jami'an gaggawa. Mai magana da yawun gunduman Mahina Martin ta faɗi yau Laraba cewa gobarar ta yaɗu a Lahaina, ciki har da titin France nan ne a wurin in yawon buɗe ido.
To masu saro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, amma kuma wato kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu a yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin Gumal da ya karanto labaran duniya, da Lady wato da Julie Ladies Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yau Hawwa Sharif, muku fatan alheri da fatan za a kwana lafiya.